This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Kumaniya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye ba labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Amurka da Rasha suna magana da juna dangane da kasar Siriya domin su tabbatar da cewa sojojinsu a kasar da take fama da rikici ba su afka juna bisa kuskure ba. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya yi magana ta kuran aikinsa na Rasha karo na farko tun bayan da shi Carter ya kama aiki watanni bakwai da suka wuce. Wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya ce ministan tsaro na Rasha Sage Shoigu ya gaya wa Amurka cewa matakan da Rasha take ɗauka a Siriya na taimaka ƙasar ta kare kanta ne, kuma abin da take yi shine mutunta alƙawari da ta yi wa gwamnatin Siriya. Wannan mataki ta fuskar diplomasiya da suka yi bayani jiya Juma'a ya kasance wani sabon marra a rikici da ake yi a Siriya, inda kawo yanzu Amurka da Rasha suka tsaya wajen zargin juna kawai kan rikici da ake a ƙasar. A Burkina Faso, shugabanni da suka ayyana juyin mulki sun ba da labarin sun saki shugaban wucin gadin ƙasar Michael Kafando zaman wani mataki na wato na fatan alheri bayan da suka kifar da gwamnatin ƙasar ranar Laraba. A cikin wata sanarwa da jagororin da suka yi juyin mulkin suka bayar sun ce Mr. Kafando yana gidansa na gwamnati, suka ƙara da cewa matakin sakin nasa alama ce ta cewa zaman ɗarɗar da ƙasar ta shiga ya fara sauƙi. Shugaba Kafando, wadda suka tsare lokacin da dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasa suka kutsa cikin wani taron majalisar ministocin ƙasar ranar Laraba, ba a ganshi a bainar jama'a ko ya fidda wata sanarwa ba tun wancan lokaci. Prime Ministan ƙasar Isaac Zida, wadda aka tsare shi lokaci ɗaya da shugaban ƙasar, har yanzu yana ci gaba da musaɗaurin talala. Jiya Juma'a, ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka AU ta dakatar da Burkina Faso daga dukkan mu'amala da ƙungiyar saboda wannan juyin mulki, ta kuma yi barazanar azawa shugabannin juyin mulkin takunkumi idan ba su saki shugaban wucin gadin da kuma Prime Ministansa ba. A safiyar yau, asabar majalisar dattijai a ƙasar Japan ta amince da wata doka kan tsaro wacce ta sassauta takunkumin da tsarin mulkin ƙasar ya zawa rundunar mayakan ƙasar da aka tsara bayan yaƙin duniya na biyu. Amma da alamun Prime Ministan ƙasar Shinzo Abe bai zaci lamarin zai janyo zazzafar muhawara haka ba. Masu adawa da matakin sun samu nasarar shawo kan jama'a suka ki goyon bayan ƙudurin ta wajen shirya zanga-zanga a duk faɗin ƙasar. A wata ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a a baya-bayan nan ya nuna cewa kashi 54 cikin 100 na jama'ar ƙasar ba sa goyon bayan wannan mataki, yayin da kashi 29 ne kaɗai suke goyon bayan ta. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Dan takarar shugabancin Amurka karkashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump, wanda yake kan gaba ga sauran 'yan takara su 16 a ƙuri'ar neman jin ra'ayin 'yan jam'iyyar, ya soke halartar wani taro da wata ƙungiya mai ra'ayin mazan jiya ta shirya a jihar Carolina ta Kudu jiya Juma'a, a daidai lokacin da yake fuskantar caccaka ta ko'ina saboda ya gaza gyara ikirarin da wani mai goyon bayansa ya cewa shugaban Amurka Barack Obama musulmi ne kuma ma ba ɗan Amurka ba ne. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Mr. Trump ya ce ɗan kasuwar yana gudanar da wasu muhimman shawarwari ta fuskar kasuwanci wadda bai samu kammalawa a ranar Alhamis ba, saboda haka ne bai zai samu halartar wannan taro ba. Abokanan takararsa suna tattaɓo shi kan wannan batu. Tun amarancen Alhamis ne Trump ya fada cikin wannan rikici lokacin da yake campaign a birnin Rochester da ke jihar New Hampshire. Mutumin ya ce, muna da matsala a ƙasar nan, sunan matsalar ita ce musulmi, in ji mutumin da yake saye da singileti na goyon baya Mr. Trump. Ya ci gaba da cewa, mun san shugaban ƙasarmu na yanzu yana cikinsu, kuma ka san ba Amurka ba ne. mutumin da yake goyon bayan Trump ya kara da cewa akwai sansanoni da suke karuwa a nan inda su mutanen nan musulmi suke shiri ko suke son su kashe mu. Ita ce tambaya ta, yaushe ne zamu kawar da su ko zamu gama da su? Ba ma kawai Mr. Trump bai gyara mutumin ko ya soki igirarin da ba daidai bane cewa shugaba Obama musulmi ne, hakan ma ya gaza tunkarar abin da wasu dama suke fassarawa da mutumin ya fada a matsayin kira na kora ko kuma gamawa da dukkan musulmi da suke Amurka. Kasar Croatia ta tisa kera ƴan gudun hijira akalla 1000 zuwa Hungary ta jiragen ƙasa da motocin kiyakiya jiya Juma'a, tana mai cewa daga yanzu ba za ta iya ci gaba da yi wa bakin hauren rijista ko kuma ta karbe su ba. Daga misali ta kuma kasar Hungary ta cusa su cikin wasu jiragen ƙasa da motoci waɗanda ƴan sandan ƙasar suka yi bayanin cewa za a kai su cibiyoyin rijista can kan iyakar ƙasar da Austria. Da yawa cikin bakin hauren an ajiye su cikin jiragen ƙasa yayin da ake fuskantar dan karen zafi a wunin jiya Juma'a a kokarin da suke yi na tantance rudani da ke tattare da dokoki masu sabani da juna da kasashen turan suka daban-daban suke aiki da su ko suka kafa yanzu da suke fuskantar kurarar ƴan gudun hijira wanda suke gudu da kasashen su da yaki daidaita kamar Syria da Afghanistan da kuma Iraki. Tunda farko jiya Juma'a Prime Minister Croatia Zoran Milanovic ya ce kasarsa ba za ta rufe kan iyakokinta ba, duk da haka za ta mai da ƴan gudun hijira zuwa Hungary bayan da bakin haure fiye da 17,000 suka tsallaka cikin kasar cikin kwanaki uku kadai. Kamfanin sarrafa lemun kwalba Coca-Cola ya ce ya samu takarda daga hukumar haraji ta Amurka da ake kira IRS a takaice ko cikakkiyar sunanta Internal Revenue Service cewa ana binsa shi kamfanin harajin dala miliyan 3,000 da miliyan 300. A bayanan da kamfanin ya bayar a kasidu da ya shigar ta hannun hukumar kula da hannayen jari a jiya Juma'a, Coca-Cola ya ce zai kalubalanci wannan magudan kuɗi da hukumar ta ayyana. Kamfanin Coca-Cola ya ce takaddama ta samo asali ne daga yadda yake amfani da bayanai kan lasisin sarrafa lemun kwalba a ƙasashen waje da kuma sayarwa.
Labaran duniyar kenan, kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaraman sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaraman sani kukumi. Muke tabbata su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu.
Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da kudirai 5 da gwamnatin jihar Bauchi ta sanya a gaba a bangaren lafiya. Rahoto na biyu zai magana a game da muhimmancin tazarar iyali, yayin da rahotanmu na uku zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Puntuwa da ke jihar Katsina a ranar 11 ga watan 2 na wannan shekarar. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Gwamnatin jihar Bauchi ta ware wasu kudurori guda 5 a bangaren lafiya don ba su kulawa ta musamman a kokarinta na tabbatar da al'umma na samun kulawa kamar yadda ya kamata.
Gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar ya gabatar da kudurori 5 da suka shafi kiwon lafiya mai taken lafiya garkuwa. Su dai wayannan kudurori sun hada da kula da mata da kananan yara, sannan da samar da allurar rigakafin cututtuka, sannan da samar da magunguna kyauta da horas da ma'aikatan asibiti, samar da kudade dangane da ita kiwon lafiya, da samar da ilimin wayar da kai wa al'umma.
Jawabin da zan yi bai wuce sunan wannan shiri da muka kaddamar ba, wanda muka kira lafiya garkuwa ko lafiya uwar jiki, wanda kowa ya san ma'anar wannan. Hakika mu mun amince a wannan gwamnatin tamu shine cewa idan muka samu al'ummar jihar Bauchi wanda lafiyayyu ne, to kusan komai na dan adam kuma to za a iya yin sa, za a iya kuma cin nasara a kansa. In kana da al'umma mai lafiya, ita ce za ta tunkari aikin gonanta ba tare da wani daga hankali ba, ita ce za ta tunkari aikin kasuwancinta ko aiki na gwamnati da komai da komai. A dalilin haka ne yasa muka amince da hakan, kuma muka yi yunkurin tabbatar da ko babu komai nan da lokacin da gwamnatin nan za ta kai ka'idarta mu samu 'yan asalin jihar Bauchi masu koshin lafiya.
Gwamnan jihar Bauchi kenan Muhammad Abdullahi Abubakar, bayan kammala taron ya ziyarci asibitin Kofar Ran, wato Urban Maternity, inda ya mika kyaututtuka wa majinyata. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Bada tazarar haihuwa abu ne mai matukar muhimmanci wajen tabbatar da lafiyar uwa da jariri, sai dai kash wannan abu mai alfanun gaske bai samu karbuwa ba a wasu wurare a Najeriya, musamman ma arewacin kasar.
Tazarar haihuwa tsakanin haihuwa da haihuwa wata hanya ce da masana kiwon lafiyar bil'adama suka bullo da ita tun wani tsawon lokaci, amma sai dai kuma har yanzu mutanenmu, musamman ma Hausa Fulani da ke arewacin Najeriya, na kyamar abin gami da tsoro tare da rashin bashi muhimmanci. Sai dai kuma a wani bangaren nan da can ana samun waɗansu mutanen da suke ganin alfanun hakan, har ma sukan ziyarci sashin da ke kula da bada tazarar haihuwa war a asibitoci domin cin gajiyar hakan. To ko wani muhimmanci malama Hauwa ta duba game da bada tazarar haihuwa har ta kai kanta asibiti?
To gaskiya ni muhimmancin da na duba dan yata ta fara tana wata uku na samu cikin ta biyu, kuma wahala yarinya kullun muna asibiti, kullun muna asibiti ka samu tazara. Misali da na haifi yata ta biyu, ina haihuwa yata ta biyu sai na garzuwa asibiti, nazo akai mini fulani, da akai mini fulani akai mini allura ta wata uku, sai da na shekara biyu uku ban haihu ba, sai da yata ta tashi ta girma tana yawanta ko ina, sannan na ƙara samun cinsiya. Ni dai yana da muhimmanci dan na ga amfanin sa.
To wani shawarwari jami'ai masu kula da fannin ke badawa domin karfafa gwiwa ga jama'a kan bada tazarar haihuwar? Ga malama Jamila, wadda tana ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da wannan sashi a asibitin Rashid Shakoni da ke jihar Jigawa.
Mukan dai gaya musu cewa ga yanda abubuwan suke, ga matsalolin da za su iya bayarwa, mu gaya musu kuma kala-kala da wanne da wanne ne da abin da zai iya biyowa baya. Wanda ya yi masu za su zaɓa, mu gaya musu da abin da za su iya gani a kan shi, su sami yarda su amince da shi, kuma su je a samu biyan bukata da kwanciyar hankali.
To misali kamar idan mace ta haihu, kin ga za ta zub da jini, wata ma aiki za a yi mata a ciro yaron, amma so tari wayansu za ki ga kamar idan aka zo musu da maganar irin bada tazarar haihuwa tsakanin yara, sai ki ga wasu suna tunanin kamar cutar da su ake yi. Ta yaya kuke shawo kan irin waɗannan mata?
Mukan shawo kansu ne ta yi musu bayanin illolin abin da zai iya biyo baya saboda wahalar da suka sha, in suka samu wani cikin irin matsalar da za su iya shiga wanda zai fi na wanda suka shiga baya ma. Kamar idan mace ta haihu, kinga ta zubar da jini, tana buƙatar hutu, mahaifar ta wahala, jini, jijiyoyi sun saki. To yanda muka yi musu bayani cewa yana da kyau su huta, mahaifar ta dawo daidai, ta samu lafiya, jikinta ya ƙware kafin ta samu wani ciki. Kinga kamar wanda aka yi mace ta aka ciro baby din, to ana buƙatar ta huta na kamar shekara 2 kafin ta samu wani ciki. Kun ga zuwa shekara 3 insha Allah ana sa ran ba mu. Wasu mazajen nan sukan bada matsala amma daga baya muna gayyata su su zo mu wayar musu da kai dai a faffada musu sai su yarda.
Malama Jamila kenan. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halima Abdullahi. Likitoci a Jamhuriyar Niger sun fito da wata sabuwar dabarar kamfen din cutar zazzabin cizon sauro. Likitocin na rarraba magunguna na hadiya don rigakafin cutar.
A wani kokari na kokowa da cutar zazzabin cizon sauro, likitoci da wata fasaha da kuma kamfen raba waɗansu ƙwayoyi na magani domin kawo rigakafin cutar zazzabin cizon sauro ƙananan yara. Dr. Faruk Mazo, wani likita a Sabon Gari.
Kuma yanzu akwai magani musamman wanda za a ba yara daga wata uku zuwa shekara 5. Amma shi maganin na rigakafin sassarar cizon sauro ne, ba masu sassarar cizon sauro ba. Wa'anda za a ma rigakafi kenan wanda ke lahiya Allah. Kenan lokacin sassarar cizon sauro an san wanga wata na 8 akwai ta kware, watan 9 akwai ta kware, watan October akwai ta kware, kuma watan November akwai ta kware.
Dukkan wanda ya amfani da wannan kwayoyi na rigakafin cizon sauro kinan ba ruwan shi ta allura zuwa gaba.
Bincike sun kwatanta kamar inda aka yi irin wangar rigakafi, inda yaran sun sha magani inda aka ce a sha, to ana samun ragewar masassar cizon sauro haye da kashi 75 cikin 100. Kun gani abu ne mai fa'ida kwarai, inda da in ana samun mutum 100 mai masassara to in an sha wannan maganin sai su dawo 25. Akwai mutanen mu wanda muka asa cikin kowane likita wanda za su kula da wannan abun, wanda za su waye mu mutane kai kuma su bada maganin kuma su rubuta mutum. Shi shine ake ce ma CPS, kaman rigakafin masassara cizon sauro ta damuna don a kare talakawa da wannan ciwo.
Me bambancin kwayoyin wannan rigakafi da shiga gidan sanje?
Ba wani bambanci bane, zancen tsarin aikin ne. Shi gidan sanje yana hana sauro ya isa ga jikin kai. Shi wani lokaci yaro an bar shi kwance da wuri su samu su cici da to, shi maganin yana hana bunƙasar ƙwayoyin masassara a cikin jiki, kenan tana taushe shi sai su gaza walwala har su gaza kama jikin mutum.
Cibiyoyi da dama aka kafa domin yaran su amfana da wannan magani mai suna CPS. Madam Kabir Halimatu, wata likita, shin kaga aikin ke tahiya?
Za mu rika da cikin harin daga wajen mu ba yaro, saboda in aka bashi ana sa dan karan sukari guda cikin na harin a bashi. Sam zannar da shi minti 30 mu gani yaran nan bai yi amai ba, wani abu bai biyo baya gare shi ba, saboda akwai yara masu allergic magani.
Da ya amaye kaga zai
in ya amaye shi ana iya amai da mishi irin wanda aka bashi nan a sake baye shi.
Kenan maganin bai da illa?
Maganin bai da illa, bai da illa ko
ba har samu matsala da uwaye ba?
Kuma har samu matsala ba fi sibilillahi, tunda suna jira ma a basu kenan kamar sun dan gamsu da maganin.
To yanzu ina gargadi ga uwayen daya, Dr. Faruk Mazo ya tabbatar da haka.
Kuma in an basu yanda aka ce su bada, su yi kokari da Allah su bada shi hakanan, don mu mu tabbata maganin nan an sha shi inda ya kamata a sha, don kuma mu cimma burin da muke faɗa na mu kare yara ƙanana daga wata uku zuwa shekara 5 mu kare su daga masassara. Masassarar cizon sauro nan wasu wane ne suka yi wahala da ita, kuma su wane ne duk shekara da ita tana kashe mutane cikin su? Aka gani an yara ne daga wata uku zuwa shekara 5, shi ne aka ce to nan ƙasa Niger inda babu ƙari a dibo wannan mutanen a samu a musu
shi. To dan muna miki wai shi rashin tsafta bai kawo illa ga cutar sauro?
Rashin tsafta yana kawo illa kwarai, inda sauro nan ne yake samu cikin ruwa wanda suke nan tsaye, wani kwalbati, wani ruwan gwalolo da wani wani ne da ake zubawa cikin gida, su ne nan ne suke samu, inda ke da salti nan suke tsayawa su yi kwai su yi diya burtakai kuma su shige cikin gidanka su kai ma iyalinka hari. Wannan cuta dauda tana kawo shi, wani kwalara, wani kazuwa, wani nan duka, wani gudanawa, wani amai mai suwa, duka dauda tana kawo shi.
Dr. Faruk Mazo kenan, wani jami'in kiwon lafiya Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
A gaida Shaibu Mani. Da wannan rahoto na Shaibu Mani, za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a karamar hukumar Puntuwa da ke jihar Katsina a babban asibiti na garin Puntuwa, inda a yau za mu kawo ci gaban tattaunawar da muka fara tare da malama Haulatu Sa'id Dan Baba, babban jami'an lafiya a babban asibitin garin Puntuwa, inda take ansa tambayoyin mahalarta taron a game da cutar zazzabin cizon sauro.
Saboda haka idan an ji zazzabi ko ma wani iri ne ciwon kai, kin fara kakkarwar sanyi ne, kin ji baki iya cin abinci, baki da test a baki, to ki taho asibiti. Kun gane? To akwai mai tambaya?
Sunana Basira Khalid.
To zazzabin cizon sauron shine ke haddasa wani ciwon kai da har ba ka gani ke kai kusan awa biyu idan ka kama juwa. To akwai da shi muna gaya ma masu ciki da ma waɗanda ba su da ciki, idan ciwon kai ya faru shi alama ne na ciwo. Me yiwuwa zazzabin cizon sauron ne zai kawo miki haka, domin shi ma akwai ciwon kai mai tsanani. Amma wanda nike fahimta naki ba shi kadai bane, domin shi ciwon kan zazzabin cizon sauro baya kawo juwa, domin shi tare yake ma da kin fara zazzabin cizon sauro to zaki fara zazzabi jikinki, da kin fara ciwon kai zaki ji zazzabi. Saboda haka ki taho asibiti ki zo a gwada ki akwai aunan da ya kamata a miki, baki an saba dama ko
a suwaya karme kaka. Ni ne shugaban masu jinya da ungozo mana ga asibitin Funtuwa. Malama ta muku bayanin yadda sauro ke yaduwa, ta ce damshi da kwata. To ina so nan kara muku a ɗaya biyu ko saboda asu tambayoyi za ku yi. In kina da gwangwani ko ta buta ko ta tukunya wanda ke baki amfani da ruwa na ciki, to sauro yana buƙatar wannan wuri ya hawa ya zuba ƙwayar shi a wurin. Cikin mu wanda Allah bai hore masu inda za su tayar ba da siminti, wasu gidajen za ga akwai ciyawa. To ina akwai ciyawa mai danshi nan ma sauro yana sawa mafaka ya zuwa ƙwayaye ila adadin. Cikin mu kuma masu tala kayan wanki ɗibgi, to nan ma wannan kayan ɗibgi a wanki ɗakunan ku da duhu, sauro yana tsaye lokaci ya ɗauki lokaci ya hayawa ya zuwa ƙwayaye da yawa. To dan ƙarin bayani zan muke nan saboda an su tambayoyi na saka da kai.
Wanda ya san suna na riga ne bayani ɗazu. Zan ƙara muku wani haske ɗaya ko biyu game da hanyoyin da ya kamata mu kare kanmu daga ɗaukar ƙwayoyin cizon sauro. Kun gane waɗanda ba su da hali daga cikinmu, kamar yanzu yadda ‘yan laɓai ya ce masu tara kayan wanki, tabbas ba dai mu mata akwai mu akwai komatsai ciya sai an shiga ɗakin wacce da wacce sana a gani. Wannan komatsai ke kanki in kika shiga ɗauko bargo ko zane da kin ɗauko za ki ji shi nyan buhu yawo kanki. To hanyoyin da muke bi idan ba baki da bari yanzu Allah ya yassara gidan sauro ga yana ana ta bada, wasu ma mun san saidawa suke, ba abin da suke muna ganin shi ana saidawa naira 100 ko 150. Mun sha gani ni nan tabbas sai in ma an garya ma zan kai ku har inda ake kai shi. Abin da nake so in ƙara muku ba tare da ɓata lokaci ba, kannan zir naki wannan yana maganin sauro. Idan kuka bar ruwa ya kwanta da daddare aka share ko kuma kwata sai a dan dinga iba dan kanazir ana yayyafawa. Insha Allah inda zaki tashi da safe ki duba da kanki zaki ga sauran nan duk sun mutu nan wurin. Ga wanda bai da halin sa magani, ban ce ba gidan sauro, dan gidan sauro yanzu ba wanda bai da halin shi, saboda ba kai ke sai ba gwamnati ke bamu alhamdulillah. Sana abu na biyu, kewaye mu dake hiddo kazanta da datti da wa'annan saurayen da kuke gani. To ka taki wannan in kin yi sanwa ta gargajiya tana maganin wa'annan ƙwayoyin cutar dake hitowa daga cikin masai. Kun ga da ana yi amma ba mu san dalili ba da iyayen mu ba za su iya ga mu me ya sanya suke zuba toka ba. Mun tashi mun ga iyayen mu suna zuba toka a cikin masai da an tara ta ba a zudda ta banza. Sai a zuba ta cikin masai. Wannan zubawa da ake za ku ga shi duka abin da ya taso da su kashin da su kazantar da suwa inda zaki dinga lekawa zaki ga yana yin ƙasa. Sana duk ƙwayoyin da ke cutar da ke cikin mu Allah ya da za su mutu wannan hanya. Ina fatan kun fahimta ga wanda bai da wancan halaye. Allah ya sa mu dace.
To sai wa kuma ke da tambaya? Guda biyu ko uku za mu kara.
Sunana Rita Ohini BCG. Shi sauro ne yake sa kurajen manya da kanana. Manyan kuraje da kanana a jiki.
Kwarai ko sauro, cizon sauro yakan kawo kuraje. Za wasu za ku gansu fici-fici, wasu kuma sun dan wanda za ka iya gani sosai. Da ka kalla ma jikinka ko ka kalli yaro za ka ce wannan da gani cizon sauro ne. Kuma suna da ƙaiƙai sosai. Wanda dai ba su tambaya ba.
Sunana Aisha Abdullahi. Malama an ce idan sauro ya ciji yaro za ka ga ƙurji ƙwaya ɗaya, wai daga baya kuma za ka ga duk sun fito. Shin haka ne?
Haka ne. Domin sauran da ya cije su zaki ga kurajen da yawa. In kuma ya riga ya cije su bai riga, akwai sauran da in ya ciza zaki ga sai kamar da yamma zaki ga kurajen sun fito sosai. Bai hi ɗaya biyu ba da safe zaki gansu, amma da yamma zaki gansu da yawa. Haka ne. Da baki ba.
Sunana Saratu Abdullahi. Idan kana da ciki kuma kana ganin cikin haka dai ƙarami ne kuma kana jin ciwon ciki. Kuma aka cewa ai shi wannan ciwon ciki dama wai yawanci wai ai mutum wai sai ya ji shi. To shi
hukuncin shi wannan ciwon ciki da yawanci hakuri ne. Sabon abu ne ya yada a wurin da ba inda yake ba. Dole ne. In dai ba wani abu ke zuba ba ko kuma ciwon ciki mai tsanani, akwai canji. Akan malaria ne ko? In dai ba akan malaria ba ne kada ku tambaya.
Kan yara.
A'a, za mu zo kan yara. kan malaria ne?
Assalamu alaikum. Sunana Maryam Idris. In kana da ciki, kana jin zafin ciki, shi ma malaria ne.
Sunana Karima Yusuf. Kamar maganar zazzabi da akai. To ko da yaushe kana yawan jin zazzabi kuma amma ba ciwon kai ba wani abu sai dai ko da yaushe dai kai dinga jin zazzabi sosai haka.
Dama muhimmancin kenan da muka ce da kun ji zazzabi ku taho asibiti in kun zo me ake yi ab muke tura ku wanda za a gane cewa malaria ce ko ba malaria bace. Assalamu alaikum, akwai mai tambaya akan malaria zazzabin cizon sauro.
Sunana Binta Dan Dutse, ina kan Kaduna Road number 1. Tambayar da zan yi akan malaria, ina tambaya ne shin alamomin ta da ake fadi akwai waɗansu sababbi kuma?
Babu wasu sababbi da ake su kenan dai. Na farko zaki tashi da ciwon kai, akwai karkarwar jiki wato rawar sanyi, sanan jiki ya zafi, kaji kana yunkurin amai ko kuma ama ko kuma ka kasa cin abinci da ka zo wurin awon jini kuma in an duba jinin za a ga cewa akwai kwayar cutar nan ta malaria. Akwai wani mai tambaya bayan wannan? Babu, kowa ya gane kenan. Yawa, to ni ma zan yi nawa tambayoyin. Ai, ku kyale wannan tambaya, a kyale ta. To, tunda ba ku da tambaya, ni zan yi tawa tambaye. Shin ta wace hanya za mu kiyaye wannan sauro? Ku matso mana.
Assalamu alaikum, sunana Aisha Isa Fatuwa Goya Road. Hanyar da za mu bi mu kiyaye zazzabin cizon sauro, mutum idan zai kwanta, da zarar zai kwanta ya saki net ya shiga ciki ya kwanta, shi ne hanya kawai da zai kiyaye cizon sauro.
Ba dai shi kadai ba, akwai wasu abubuwa wanda ya ansa ba.
Assalamu alaikum, sunana Marjanata Ashudu mai ruwa. Akwai kuma tsafta, ka tsaftace komai.
Masu yanka wannan gidan sauro da suke su daina.
Duka-duka anan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin.
To, masu sauraro, anan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Amurka da Rasha suna magana da juna dangane da ƙasar Siriya domin su tabbatar da cewa sojojinsu da ke ƙasar da take fama da rikici ba su afka juna bisa kuskure ba. Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya magana da kuran aikinsa na Rasha a karo na farko tun bayan da shi Carter ya kama aiki watanni 7 da suka wuce. A Burkina Faso, shugabannin da suka yi na juyin mulki sun ba da labarin sakin shugaban wucin gadi na ƙasar Michel Kafando a zaman wani matakin fatan alheri bayan da zakifar da gwamnatin ƙasar ranar Laraba da ta shige. A cikin wata sanarwa da jagororin da suka yi juyin mulkin suka bayar sun ce Mr. Kafando yana gidansa na gwamnati, sai ƙara da cewa matakin sakin nasa alama ce ta cewa zaman ɗarɗar ƙasar ta shiga ya fara sauƙi. A safiyar yau, sabon majalisar dattijan ƙasar Japan ta amince da wata doka kan tsaro wacce ta sassauta takunkumin da tsarin mulkin ƙasar ya aza rundunar mayakan ƙasar da aka tsara bayan yakin duniya na biyu. Amma da alamun Prime Minister ƙasar Shinzo Abe bai zaci lamarin zai janyo zazzafar muhawara haka ba.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.